Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 7 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai.
An yi kakkausan suka ga isar sojojin Rasha zuwa kasar Mali. Zanga-zanga a Kazakhstan na ƙara ɗaukar wani sabon salo. Kana za a ji cewar an gargaɗi jama'a da su shirya domin zama da annobar coronavirus.
To, kanin labarin kenan bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ayyana 'yan bindiga da ke kashewa da kuma sace mutane a matsayin 'yan ta'adda.
Wanda idan muka duba menene ma fassarar ta'addanci, kowa ya san cewa waɗannan abubuwa da suke aikatawa shine ta'addanci. In ma akwai abin da ya fi ta'addanci, da shi ya kamata a kira su da wannan suna.
Za kuma a ji tsokaci kan hirar da shugaba Buhari ya yi da gidan talabijin na gwamnatin Najeriya kan batutuwan da suka hada da rashin sa hannu kan dokar zaɓe da ya yi.
Maganar kin sa hannu a dokar ƙasa ya bada dalilansa cewa shi dai ya yarda da demokradiyya, kuma idan da ya sa hannu kan wannan doka, dokar ce ta kawai a yi ƙato bayan ƙato. Akwai kuma wasu hanyoyin da za a iya yin zaɓe ba lallai wannan ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Sojojin Rasha sun isa birnin Timbuktu da ke arewacin ƙasar Mali domin horas da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, in ji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. A wata da ya gabata, gwamnatin Mali ta ce masu horaswa na Rasha sun isa ƙasar, amma zuwa yanzu Bamako da Moscow ba su bayar da cikakken bayani kan tura sojojin ba, ciki har da yawan sojojin da ke cikin tawagar. Kana da manufofin aika sojojin na Rasha zuwa Mali. Zuwan na Rasha ya haifar da kakkausar suka daga kasashen yammaci karkashin jagorancin tsohuwar mulkin mallaka ta Faransa. Sun ce sojojin sun hada da 'yan kwangila daga kungiyar 'yan amshin shata ta Wagner Group, wadda suke zargi da take haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe. Gwamnatin Mali dai ta musanta hakan, tana mai cewa sojojin Rasha na cikin ƙasar a wani ɓangare na yarjejeniya da ƙasashen biyu suka ƙulla. Rahotanni daga birnin Almaty mafi girma a ƙasar Kazakhstan a jiya Alhamis sun ce jami'an tsaron gwamnati tare da taimakon sojojin da Rasha ke marawa baya sun yi lugudan wuta kan masu zanga-zanga, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, yayin da tarzoma a tsohuwar ƙasar Soviet ke ƙara ƙamari. A cikin wani faifan bidiyo da aka ɗauka daga titunan Almaty, ana iya ganin jami'an tsaro, wasu a cikin motoci masu silke, suna harbe-harbe kan taron masu zanga-zangar a dandalin 'yan Republican a birnin. Wakilin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin masu zanga-zanga ya shaidawa gidan rediyo na Free Europe Liberty cewar yawancin mutane da ke dandalin ba su ɗauke ko da makamai. 'Yan sanda a Kazakhstan sun ba da rahoton kashe masu zanga-zanga da dama, tare da tsare wasu fiye da 2,000 a ranar da ta gabata. Akwai kuma rahotannin kashe 'yan sanda da dama, inda aka ce an fille kan wani jami'in 'yan sanda. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kusan shekaru 2 bayan ɓarkewar cutar COVID-19, tsofaffin mashawarta na kiwon lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden su shida suna yin kira ga wata hanya ta daban, kamar yadda suka rubuta a jiya Alhamis a cikin mujallar Journals of the American Medical Association. Masu ba da shawarar sun rubuta ƙasidu guda 3, suna kira da Amurkawa da su koyi rayuwa tare da wannan cutar a cikinsu, wadda ta zama sabuwar rayuwa ta yau da kullum. ba wai neman fitar da ita daga cikin al'umma baki daya ba. Idan ba tare da sabbin tsarin karɓar cutar COVID-19 hannu biyu ba, da yawa Amurkawa za su fuskanci cututtuka da mace-mace, rashin daidaiton lafiya zai faɗaɗa, kuma za a iya asarar maƙudan kuɗaɗe daga tattalin arzikin Amurka, in ji Dr. Ezekiel Emmanuel, wanda suka yi aiki a kwamitin ba da shawarwari na COVID-19 ga shugaba Joe Biden a shekara ta 2020.
To, an jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake ci gaba da cece-kuce kan ayyana 'yan bindiga masu sace mutane da kashe wasunsu a matsayin 'yan ta'adda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
A Laraba nan ce shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da matsayin gwamnatin kasar na ayyana 'yan fashin dajin a matsayin kungiyoyin ta'adda. Hakan dai na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da wata babbar kotun kasar ta zartar da hukuncin ayyana masu satar mutanen da ke kai harare a galibin jihohin da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya da cewa su 'yan ta'adda ne kuma kungiyoyinsu ma na ta'addanci ne. Sai dai masana harkokin tsaro a Najeriya irin su Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya na cewa
wannan abu ne wato da ni gaskiya yana ban mamaki kwarai da gaske, saboda tun a da kenan ana nufin wato rashin ayyana su a matsayin 'yan ta'adda shi yasa kenan aka kagara wannan yaki. To wannan gaskiya abu ne wanda yake bani tsoro kwarai da gaske, saboda a ce wai saboda ba ayyana waɗannan mutane a matsayin 'yan ta'adda ba shi yasa ba a yake su ba, shi yasa aka bar suke aikata abubuwan nan da suke aikata na ta'addanci. Wanda idan muka duba menene ma fassarar ta'addanci, kowa ya san cewa waɗannan abubuwa da suke aikatawa shine ta'addanci. In ma akwai abin da yafi ta'addanci, da shi ya kamata a kira su da wannan suna. To mu dauka yanzu an kaddamar da su a matsayin 'yan ta'adda din, shikenan yanzu kenan sai mu sare cikin sati daya ko sati biyu za a gama da su gabaki daya.
Shi kuwa detective Awali Baladirmin iya masani akan fasahar gano yadda miyagu ke aikata laifuka na cewa ayyana 'yan fashin dajin a matsayin 'yan ta'adda tamkar kisan maciji ne ba tare da an sare kansa ba.
Yin forest marshal shine solution na karshe da zaka bi, wato jami'ai masu kula da dazuzzuka waɗanda suke ba su da aiki a cikin dazuzzuka suke waɗanda akai musu training waɗanda tune da allakin tsare daji. Sannan a cikin dokokin forest marshal ana ce mata na gidaɗi 10 akwai prohibition da za a yi na gina makarantu wanda su maƙotan wannan ƙauyukan za a kori jahilci, saboda ana amfani da jahilcin mutane ne ana amfani da su. Ko an ki lahira in ba a yi forest marshal ba za a yi ta yaƙi da 'yan ta'adda, amma ba za a iya murƙushe su gaba ɗaya ba. Amma ban ce ba za a samu nasara a kansu ba, za a iya samun nasara a kansu amma daga baya za su sake haɓaka tunda ba a sare jijiyar ba.
To amma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masani a fannin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki na Jami'ar Bayero Kano, ya lissafa wasu fa'idoji da matakin gwamnatin Najeriya ka iya haifarwa.
Zai taimaka a kawo matsalar ƙarshe a kurkusa, saboda damuwa da 'yan ƙasa suka yi, sannan kuma yana da alfanu wajen siyasar 2023. Idan ba a yi maza an warware matsalar nan ba, ko shakka babu gwamnati tana da matsala, jam'iyyarta tana da matsala a zaben 2023. Sannan kuma abu wani alfanun shine yadda manyan ƙasashen duniya za su gamsu da cewar to gwamnati fa ba abin nan ba fin ƙarfin ta yi ba za ta iya warware matsalar, tare da tsira daga zargi da manyan ƙasashe za su yi na cewar an yi kisan kiyashi, don haka jami'an gwamnati a ce za a gurfanar da su a kotun ƙasa da ƙasa wacce take Hague.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka na sake duba sabon makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba sakamakon ikirarin da Pyongyang ta yi na cewa gwajin ya shafi wani makami mai linzami na zamani. Da farko dai Amurka tare da Koriya ta Kudu da Japan sun yi kiyasin harba makamin mai linzami da aka harba, inda jami'an kasar Japan suka yi kiyasin ya yi tafiyar kimanin kilomita 500, amma jami'an tsaron Amurka a ranar Alhamis sun nunar da cewa suna sake yin nazari kan harba makamin bisa la'akari da ikirarin da Pyongyang ta yi, kuma mun tantance takamaiman yanayin taron kaddamar da harin na baya-bayan nan, in ji kakakin Pentagon Lieutenant Colonel Martin Mercer a tattaunawarsa da muryar Amurka. Hukumar shari'a ta Pakistan ta amince da nadin alkalin kotun kolin kasar, mace ta farko a tarihin kasar ta musulunci. Jami'ai sun ce hukumar mai wakilai tara ƙarƙashin jagorancin alkalin alkalan Pakistan ta kada ƙuri'a a jiya Alhamis don ɗaukaka mai shari'a Aisha Malik, mai shekaru 55 da haihuwa a duniya, zuwa babbar kotun kolin kasar. 'Yan siyasa masu fafutuka da masu harkokin shari'a sun yaba da nadin a matsayin ranar tarihi ga kasar. Kasancewarta mace ta farko, mutum zai yi fatan jagorancin nata ya zama abin misali da kuma share fagen yadda sauran mata za su yi koyi da ita don taka rawa da ta dace a duk ɓangarorin rayuwar ƙasa, ciki har da ɓangaren shari'a. A cewar Rauf Hassan, mataimaki na musamman ga Firaministan Pakistan,
a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Kamar yadda ba a rasa ji ba, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi hira da gidan talabijin na gwamnatin kasar NTA kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasar. To, don amfanar majiya Hausa, wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya shirya wannan rahoton.
A firan nan da ya yi da gidan talabijin na kasa, shugaba Muhammadu Buhari ya amsa wata tambaya wadda ta shafi ko mutanen da ake ganin suna tururuwa amma da laifuka a bayansu suna shigowa jam'iyyar APC zai iya ba su damar tsallake siraɗin bincike ko kuma tabbatar da ai musu hukunci akan irin laifukan da suka tafka a kasa. Sai shugaban kasar ya ce, ya ce, ina ai babu wanda zai ci bulus, ba wanda zai tsira a matsayin da na sani kuma a matsayin da nake akai. Kai hasashen abin da 'yan adawa za su iya yi da ni, inda akwai wani abun a sha da na yi a tarihi na abin da zai iya kawo cece kuce ko kuma wasu hayaniya, amma saboda mun kamanta yin daidai da kuma kima da daraja gurin gudanar da ayyukanmu da irin abubuwan da muka yi a tarihi, abin da shi ne ya kamata kowane shugaba a kowane mataki ya yi, ya hau mukami da daraja da mutunci ta yadda ba za a yi hayaniya ko shirme ko ni kace na ce akan yadda ya gudanar ayyukan shi daga wani bangare ko 'yan adawa su taso shi a gaba ana ta da haƙarƙari ba. Dangane da maganar kasafin kuɗi, shugaban Buhari ya ce ai sun yi wannan ƙarin ne saboda tunanin su na cewa su yi wa mazaɓinsu waɗansu ayyuka saɓanin su yi tunanin cewa ƙasa baki ɗaya ya kamata su duba su yi wa aiki. To, ko irin jituwar da ake ta gani ana samu tsakanin ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa shi na nuna cewar majalisar zartarwa ta Najeriya ta sanya majalisa hannu ta zama 'yan amshin shata ko yaya? Sai shugaba Buhari ya ce,
No, I don't think so. As I said, we'll consider.
Yace, a'a, sam, ai ba haka bane. Kamar da na bayyana maka tun farko, mun dauka akan cewa mun samu sa'a ne saboda jam'iyyarmu ita ce ke da rinjaye a majalisun guda biyu, wato majalisar dattawa da ta wakilai. Ta yadda saboda irin wannan mu'amala da kuma ƙarfi da jam'iyyar muke da, kowace bukata muka kawo tana samun jituwa tsakanin bangaren zartarwa da kuma bangaren majalisa. Malam Nasiru Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya ne kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya, ya mun ƙarin haske dangane da sauran bayanai da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan abubuwan da suka shafi samar da muhimman ayyukan ƙasa har da canje-canje a ɓangaren samar da wutar lantarki da wasu al'amura daban-daban, inda yake cewa
maganar kinsa hannu a dokar ƙasa ya bada dalilansa cewa shi dai ya yarda da demokaradiyya, kuma idan da ya sa hannu kan wannan doka, dokar ce ta kawai a yi ƙato bayan ƙato. akwai kuma wasu hanyoyin da za a iya yin zaɓe ba lalle wannan ba ta samun kilai kaɗan ƙalilan su zo su yi zaɓen a madadin mutane. Sannan akwai consensus wanda za a zo a ce duk an yarda cewa wane shi ne kaza, wane shi zai fito kaza. To waɗannan su ne abubuwa uku da ya ce idan an sa su wanda ka ga ba a mai da shi guda ɗaya kawai ba, a kowa yana da zaɓi, duk jam'iyyar da take da zaɓi take so ta yi na ƙato bayan ƙato ko consensus ko delegate to za ta iya yi. To sai maganar wutar lantarki wanda shi kansa ya koka ainihin wajen cewa yayi ta iya kokarin sa yaga cewa an samar da wutar lantarki. To amma abin da ya faru shine sai ya gano cewa ministan da ya sa na da shi injiniya Salamon Mamman bai fahimci me yasa ma aka kashe wannan aikin ba, a matsayin sa na injiniya ya dauka zai gane wasu abubuwa. To sai ya zo baya hada kai ma da minista na harkokin ruwa da sauransu waɗanda babu yanda za a yi shi kadai yayi wannan abin.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Umar, idan an bi mu zuwa shirin hantsi za a ji wato za a sake jin yadda aka tsaida shawara kan wanda zai gaji sarautar Olubadan na Ibadan da kuma bayanin inda aka kwana game da kukuwar neman sarautar sarkin Ogbomosho.
To yanzu mutane nawa kasan sarki?
Sun kai 20.
To wane gida ne ya kamata ya zama sarki yanzu?
Gidan da ya kamata ya zama sarki ne su suke su ne suka kawo ni yara guda 20.
Dukkan su gida guda ne? To sauran gidajen sarauta na nan Ogbomosho me yake ciki?
Abu yanzu bai zo kansu ba tukunce wanda ya kasa na biyu 1, 2, 3, 4 ake bi ɗaya biyu uku in namba wani ya ci yau ya mutu namba tu shi zai hau.
To sai a bi mu zuwa shirin hantsi don jin cikakken bayani. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Wallahi ka dauki biro ka kalli takarda ka rubuta ka aje zaka ga me zai faru. Abinda bi ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu. To ka saurara zaka ga abinda zai faru.
Sanata Kabiru Garba marafan jam'iyyar APC a jihar Zamfara kenan ke zabarin zazzage zallan hujjoji akan cewa jam'iyyar APC a jihar Zamfara tana cikin hatsari. Shigen irin wannan rikicin cikin gida na zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC a jihar Kanawa kuma aka ji yana ƙara kumburi domin tsohon gwamnan jihar Kanawa Sanata Ibrahim Shekaro aka je na shelanta wa duniya abin da ya jawo rikicin tun daga farkon fari.
Babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo tattauna. Kuma yana da cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko ma ga dama ka rayu. To ne shi ne rikicin mu.
Shi kuwa tsohon dan takarar gwamna a jihar Kaduna ƙarshen jam'iyyar PDP Honorable Isa Ashirku Dangaya wa duniya yake cewa jam'iyyar APC ta riga ta gaza saboda ta kasa cikawa 'yan Najeriya alƙawari.
Alƙawuran da ke kan bayan Allah nan ba su ci ɗaya ba su uku na abin da suka ɗaukan mutane ba. Sun samu kansu a mulki ne don ba su taɓa tunanin ma za su ci zaben ba. Sai da aka ci mulkin ne ake kamo can.
Sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya kuma gwamnan jihar Yobe gwamna Mai Malam Buni ya ce sukuwar sukar jam'iyyar APC da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kawai wayan a ci ne ya sa aka tafi gindin dinya ana ta faman korar biri.
Mun san akwai suka da ake saboda koma gwamnati wannan kuma 'yan Najeriya suna da nasu hankali na auna dukan wa'annan abubuwa.
Game da maganar raba mitar wutar lantarki kyauta ga 'yan Najeriya kuwa san turakin kazauri ne ya ce a yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hanzari.
In wani ya zo ya ce maka wannan mitar ta kyauta ka biya to a kai ƙarin wannan wanda yake so ya sayar maka zuwa ga NERC ko NAC.
Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da a wannan shekarar kuma shine na fari. Sai dai kuma a jerin shirin manuniyan da muka faro wannan ne na 47 cikin shirin da ke shirin shigo da sabon tsari. Sabon tsarin kuma amma na tsatsafa tsanin tsai da tsantseni akan maganar rarraba wutar lantarkin tarayyar Najeriya ta sa aka ji mai baiwa shugaban kasa shawara kan manya-manyan ayyuka santurakin Kazaure Alhaji Ahmad Rufai Zakari na nuna wa manuniya cewa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari fata yake kyakkyawan tsari.
Abinda aka ce mutane muna tunanin kusan miliyan 6 ba su da mita, yanzu mun yi miliyan 1. Akwai waɗansu mutanen da suka ce su fa a takura suke, duk da za a bada wannan miliyan 4 din kyauta ba su san san da nasu zai iso ba, za su so su zame su biya. To an ce in kana so ka je ka siya ka siya, amma ina tunanin kashi 9 cikin 10 na mitoci da za a samu a Najeriya gwamnati ce da ita da disco za a samu a ba jama'a a kyauta. To muna ba al'umma shawara da Allah duk wani labari da suka ji cewa mita ba kyauta bace ba ta National Mass Metering Program na gwamnati wanda President Buhari ya ce mi kyauta ce, in wani ya zo ya ce maka wannan mitar ta kyauta ka biya, to akai karan wannan wanda yake so ya sayar maka zuwa ga NERC ko NAC masu bada ka'idojin yanayin harkar wuta.
Da alamu dai duk da sammakon sallama sallamar sulhunta tsakanin yayin jam'iyyar APC a jihar Zamfara wanda ake ganin ta riga ta yi wari, rikicin cikin gidan jam'iyyar APC ma ƙara kamari yayi tun daga zaben shugaban jam'iyyar APC a jihar da aka ji sanata Kabiru Garba Marafa na ga duniya cewa har yanzu fa akwai wani dunkulallen hadari.
Wallahi ka dauki biyo don ka takarda ka rubuta ka aji, zaka ga me zai faru. Abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu. To mu ci a dai mun kai ku tsaya da Allah a duba, tunda dai aiko lahira abin da ya sa ka ga mutane suna yanzu nibi akasari, saboda babu wanda ya taba zuwa lahira ya je ya dawo. Duda ana zuwa da koda mutum guda ne ya tafi ya dawo ya zo ya ga mutane abin da ya gano, to ko dai kowa ya zunubi shi ne karai. To mu mun tafi yanzu lahira ne ta siyasa, to an yi waɗannan kowa ya jiya ya ganan mu idan shi. To mun ce ku ji ku ku zo ku ji wannan abin yanzu da kuke kan shi, watan kun samu wani abu ne saboda mu zuwan da mun kai lahira mun ka gano. Ku zo ku ji dan yanda za a yi ku rike abin. In kun kai sai su ka babu kai ku yan bakin ciki ne, to shikenan, to ku tai mu yan bakin ciki ne, to ga mana yanzu muna kallo, to ka saurara ka ga abin da zai faru.
Me yiwa irin wannan rikitar rungumannin mu fadin cikuikuyar cunar cikin gida cikin jam'iyyar APC a jihar Kanawa ta sa wasu ƴaƴan jam'iyyar APC suka fara dari-dari, musamman ma dai ganin yadda rikicin jam'iyyar APC jihar Kanawa ya kai gaban kotun da ake ganin an tona wa juna asiri. Sai dai tsohon gwamnatin jihar Kanawa kuma da masarjan tarayyar Najeriya da ke balli gudana wannan rikici, sanata Ibrahim Shekarau ya sheda wa duniya cewa wani bangare ne yake neman yayi zari.
Magana ce ta jam'iyya, kuma mu wani shugabanni ne a jam'iyya, wakiltar mutane muke rigimar cewa shugabancin jam'iyya na Kano ba mu ce Ganduje ba, amma dai gwamna Ganduje ai yana cikin shugabancin jam'iyya. Tun da aka yi zaɓe ba a yi da ƴan jam'iyya, ba a cire mu zama, ba ma taro, ba ma tattauna har shekara 2.5, babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo ku tattauna. Kuma yana daga cikin tsarin mulki, ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko ma ga dama kana yi. To ne shi ne rigimar mu, an zo an yi zaben local government ba ce da mu kana ba, aka zo yanzu za a yi zaɓuɓɓuka na shugabancin jam'iyya. An yi na mazaɓu, an yi na local government, an zo na state, duk ba wanda aka nema a zo a zauna a tattauna yadda za a tafi da abin nan.
Duk da rimbarin ban rikici da rudani da ake gani cikin jam'iyyar APC su ma 'yan adawa suna gefe suna sara irin ta adawa a sarari, domin kowa tsohon ɗan takarar gwamna a shekarar 2019 cikin jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Honorable Muhammad Isa Ashir Kudan ya ce irin abubuwan da jam'iyyar APC ta a Najeriya ya sa 'yan Najeriya sun daina ganin ta da wani fari, har ma da cewa abin da ya bayyana a fili dai shine jam'iyyar APC ta zo gwamnati ne amma ba ta da wani tsararren kuduri.
Ni ina so in tabbatar maka mafi yawancin abubuwan da yake faruwa a yanzu da gangan aka azabta talaka, aka cusa masa talauci dan 2003 za su fito da kuɗi kaman yadda suka yi a baya dan mun yi zaben kananan hukumomi. Kuma a lokacin ni ina so in tabbatar maka mutane sun fito a mazaje sun karbi kuɗin suka kuma zabi PDP, shi yasa muke da kansila 130 talatin a jihar Kaduna cikin 255. To kaga in har za mu kada su a kansala kuma ai kai ka san APC ta mutu. Alƙawuran da ke kan bayan Allah nan ba su ci ɗaya ba su uku na abin da suka ɗaukan mutane ba. Sun samu kansu a mulki ne don ba su taɓa tunanin ma za su ci zaben ba. Sai da aka ci mulkin ne ake kamo nan kamo nan kamo can. Ana neman yadda za a yi. To mulki haka yake. Mafi yawancin matsalolin nan a jihohi da tarayya mutanen da ke shugabantar nan ba su san ma jihohinsu ba.
Sai dai kuma tuni gwamna mai malabuni na jihar Yoban da ke rike da ragamar shugabancin jam'iyyar APC a kwamitin riko ya bulle na gaya wa duniya cewa idan dai za a yi adalci ga shugaban kasa Muhammadu Buhari to ya zama wajibi a rinka waiwayen wai ga baya a ga irin tafkata annatin da aka yi a baya kafin ya dafe madafin ikon da suke ganin yanzu abubuwa sun yi kamari. Yana mai cewa mafi akasarin masu sukuwar sukar shugaban kasa Muhammadu Buhari ma na da wani boyayyen buri.
Galibi matsaloli kamar yadda na faɗa ina so mutane su gaya akan su gaskiya a wani lokaci aka soma. Shin lokacin da aka shigo din nan muna da wadataccen kayan yaƙi a hannun sojojinmu a shirye muke mu tunkari wa'annan matsalolin. Kuma sannan wani irin hikima ce zai nuna a wani cewar idan ya bar talauci da jahilci suka gawurta a ƙasa ba zai haifar da abin da muke gani yanzu ba. To in muka dubi wannan dole kuma mu ɗauki shawarwari na gyara daga kowane irin mutum wanda yake son gaskiya da gyara na gaskiya amma ba wai suka mara ma'ana don kawai neman kuri'a. Domin mun san akwai suka da ake yi saboda a koma gwamnati. Wannan kuma 'yan Najeriya suna da nasu hankali na auna dukan wa'annan abubuwa. Shi wanda ya barna a da bai yiwuwa ya zamanta cewa ya kwashe duka barnan da ya yi ya ɗora a kan wanda ya gada.
To duka kuma iyaka batutuwan da manuniya za ta baje kenan sai dai da yake wannan sabo shekara ce mun zo da ɗan wani ƙari. Domin kowa daga bana manuniyar za ta rinka nuna waɗanda aka zaɓa kwanakin da suka rage musu don su fara shiri tun da wurwuri. Kuma daga ranar Juma'an nan saura kwanaki 507 ne waɗanda aka zaɓa a matakai daban-daban a Nigeria su baiwa sabbin shugabanni guri. Sai dai kafin lokacin amardin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauraron mu ke marmari da marari. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Sunana Halifa Ali Ahmad Abulfatih daga Madinatu Maiduguri. Nasihan da muke wa jama'a a yau wannan juma'a shine jama'a kun ga halin da muke ciki a wannan ƙasa. Koma ga Allah. Mu duba laifuka da muke yi wa Allah mu ta istighfari. Na biyu na kira ga jama'a wannan abun ba inda zai kai mu. Yau a kashe wannan gobe a shiga gida a kashe wannan da sauransu wayannan fa mutane ne rai din nan na Allah ne. Allah ne yake da ikon ya yanke mata kwanakinta. Kai mahaluki baka da wannan iko. Idan ka shiga wani hali yau ka je ka kashe wannan ka ce kashe wannan duk dalilai da ake bayarwa ba dalili bane. A ce ba a yi adalci ba saboda ba a yi maka adalci ba ba a yi maka komai ba ba a yi maka ruwa ba ko ba a yi maka asibiti ba shine ka dauki makami a'a ko kuma saboda baka samu aiki ba shine ka koma sace-sace a'a ko kuma dan an sace maka naka kai ka je ka sake na wani. A musulunci wannan ba daidai bane. In mutum ya sace maka ko ya kashe maka ka neme shi ka kai shi wajen masu hukunci su hukunta shi ba kai ka dauki nauyi da hannunka ba. Ba ta yadda za a kashe Muhammadu anan kai ka je ka samu Sunday ko John ko Bukar a wani guri ka kashe shi ka ce ka dauki fansa. Wannan ba fansa bane, wannan zalunci ne.
Ko da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Sojojin Rasha sun isa birnin Timbuktu da ke arewacin ƙasar Mali don horar da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, inji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. rahotanni daga birnin Almaty mafi girma a kasar Kazakhstan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tayi gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada shi, sai kuma injiniyanmu na yanzu Karl Salim. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.